أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعها كبركة متسادوا وأن مسلاتي ميتارة البركة مسجد الخلفاء الراشدين دان ci gaba da majlisin mu na alqur'ani na wannan wata mai albarka watan ramadan wannan shine majlisi na bakwai muna takwas ga watan ramadan hijira da garin makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan biyu a kalandar bature 2025 idan ba amanta ba jiya mun shiga fassarar wannan aya wadda tuka makon bayani wanda Ubangiji yake mana akan abin da ya shahi hukumce na watan Ramadan don harko Ubangiji ya bayyana mana lalle yana ɗaya daga cikin abin da aka farlanta wa al'ummu wanda suka gabace mu shine azumta wannan wata Ramadan haka mu ma aka farlanta mana ya bayyana mana wa'ansu daga cikin hukumce-hukumcen wannan wata na Ramadan ya shiga tsankanin hukumce-hukumcen da aya wadda take mana bayani akan muhimmancin addu'a da abin da ya kamata a ce bawa a cikin wannan wata na Ramadan ya zagi ne dan tsaye yana aiwatar da shi ba kamar addu'a haka sannan Ubangiji ya ci gaba da mana bayani akan uhilla lakum laylatal siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ya'lamu Allahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaykum wa 'afa ankum فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وبنجزي يكي بينا من يكي تشمنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أن هل التامك كنزي وإيا اللونك أدارك وتر رمضان يتي بادنكم با دنكسا وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن كو تهاني جمد إيا اللونك سوما تهاني جمدكو علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم للي أبنجزي يا رجعي يا سني كن كسن تكون ها انت كون كن ها انت كونك فتاب عليكم سيكر أتوبنك وعفى عنكم يمكرن ومن فالآن باشروهن إن زأنباك لا مني كتهم إيلنك أقوى ندري وابتغوا ما كتب الله لكم كما كنيما دقتكين أبن دا أبنجيزي يرغي يربو تذاك سامو ندق أرزكين إيالي أتكون ونندري يتي أكلوا واشربوا كتكشا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هسي زري ونديكي وريا بينا دق زري ونديكي بكي ندق الفجر يتي ثم أتم الصيام إلى الليل sannan ku cika azuminku har zuwa dare wala tubashiruhunna kadda ku zo wa iyallanku wa antum ma'akifuna fil masajid lokacin da kuka kasance kuna masu lazimtan masallaci tilka hududullahi wannan dokoki ne na Ubangiji fala taqrabuha kadda ku sance su ku nema ku ketara su kadhalika yubayyinullahu ayatihi linnasi haka Ubangiji yake bayyana ma mutane ayoyin shi la'allahum yattaqun ku sun samu takawa a cikin halayyarsu ko a cikin rayuwarsu ta yau da gobe kamar yadda jiya muka fara bayyana abinda Ubangiji yake nuhata da mu akan gaba ta farko ta wannan aya shine kasancewar mun yi bayani a da abinda aka farlanta wa al'umma shine da zarar rana ta fada zuwa lokacin sallar isha wannan lokacin ne mutun yake da damar ya ci abinci yayi abinda ya kamata bayan lokacin isha ko bayan an sallaci sallar isha mutun zai kame bakin shi sai zuwa lokacin da rana ta sake fadawa wannan shine ainihin hukunci wanda Ubangiji ya hukunta amma dai a wannan ayat sai ayat ta zo take bayani akan an mana sauki an mana rangwame akan wancan hukuncin kamar yanda can baya muka yi bayani akan wani hukunci yana iya shahi wani hukunci sai aka yi rangwame aka shahi wannan hukuncin aka kawo wani hukunci wanda yake mai sauki kamar yanda a cikin anwa'un nasakh da kai annasahu min al-akhaffi ila al-a'la ko kuma min al-a'la ila al-akhaff min daga abu wanda yake mai tsanani sai a dawo sai a kawo abu wanda yake mai sauki ko kuma ya kasance abun mai sauki ne sai a daga shi a mira shi abu wanda yake mai tsanani kaga horkon al'amari na farlanta azumin watan Ramadan abu ne wanda yake mai sauki wanda ya ga dama yayi wanda bai ga dama ba ko yake samun wata mashakka lokacin da zai yi azumin ya aka ce mai ya kwanci kanshi da cisu da miskini daya kaga abu ne mai sauki sai aka dawo aka kawo abu wanda yake mai tsanani aka ce kowa da kowa sai yayi banda wanda yake halin rashin lafiya da wanda yake halin bulaguro kaga nan sai ya kasance da tsakankanin da mutum zai iya bude bakin shi ya ci ya sha shine bayan fadawar rana zuwa sallar isha'i yanzu sai aka dawo aka ce a'a yanzu dukkan daren an baka dama har zuwa lokacin kitawwa alfajar kana da intin kai duk abinda ka kasance da kana yi a lokacin da ba watan Ramadan ba abinda gaskiya abinda aka halatta maka shine Ubangiji ne yake bayyana mana an halatta muku a dararrukan watan Ramadan ku je wa iyallanku yace Ubangiji ya sani wannan iyallan naku tufa ne a gare ku ba ku yi sai da su su ma ba su yi sai da ku da haka kowanne ya hadu ya tubatar da dan uwan shi yace alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum ubangiji ba wai wannan dalilin ba na kasancewa iyallanku tufa suke kadai a gare ku ba aka halatta mun ku zuwa iyallanku a kowane dare na watan Ramadan a Allah ya sani kuna ha'intar kawunan ku abu ne wanda rai yana so wani hin yayi kuskus ya tafi ya buye ya aiwatar da abin da ran shi take so yace ubangiji ya sani kuna ha'inta kawunan ku fataba alaikum dan haka ya riga ya karbi tuban ku abinda kuka aikata ba za a kama ku da laifin shi ba wa'afa ankum kuma ubangijin ku ya muku rangwame akan abinda kuka aikata an muku rangwame akan wancan hukuncin da mai tsanani yanzu an kawo muku hukunci wanda yake mai sauki kinan wannan zai iya fahimtar da mu lalle da zaran an ce rana ta riga ta fada to kana da damar duk abin da kake aiwatar da shi na daga halakan ba a cikin a wajen watan Ramadan kana iya aiwatar da shi a cikin wannan dare kana iya ci ka sha ka zo wa iyallanka kai duk abin da ya kamata yace fal'ana bashiruhunna yanzu an dauke wancan hukuncin yanzu ku tafi ku sadu da iyallanku a kowane dare na watan Ramadan wabtahu ma kataballahu lakum kuma ku nema daga cikin abin da Ubangiji ya rubuta za ku samu na arziki na daga iyaye wabtahu ma kataballahu lakum ku nema abin da Ubangiji ya riga ya rubuta za ku samu na daga iyaye yace wakulu washrabu hukuncin yanzu yanda yake shine ku ci ku sha hatta yatabayyana lakumul khaydul abyad min al khaydil aswad min al fajr hasi wannan zare baki ko zare hori ya bayyana daga zare baki na daga al fajr wannan duka lokaci ne wanda zaku ci zaku sha kinaya ne akan zaku ci zaku sha da zarar rana ta riga ta fada hazzawa lokacin da al fajr zai keto idan alfajir ya keto to a wannan halin wajibi ne mutum ya kame bakin shi kenan ya dauki azumin watan Ramadan yake cewa da zarar alfajir ya keto summa atimmu siyama ila layl sai ku cika azumin ku har zuwa dare kenan daga ketawwa alfajir har zuwa shigar dare shine fadawar rana zaka kame bakinka ba rafasu ba yashashan zance ba tada jijiyoyin wuya ba hayaniya bakinka alaikum bakinka ka kame shi baka ci baka sha, wannan shi ake kira da azumi. Yace wala tubashiruhunna, kadda ku sadu da iyallanku, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, kadda ku sadu da iyallanku a lokacin da kuka kasance halin masu i'tikafi a cikin masallaci. I'tikafi shine lazumtuwa da mutun zai yi a lokacin da yake ko ya lazumta a cikin masallaci don wata ibada ko don ibadar da aka farlanta ne, ana yin shi ne a cikin watan Ramadan, kamun a farlanta ko kamun manzo Allah ya tantance yayi i'tikafi 10 na farko. Aka ce me, a'a ai daren Lailatul Qadr in ba a 10 na farko ba take ba, yayi 10 na tsakiya, aka ce ba a 10 na tsakiya take ba, a 10 na ƙarshe take. Manzo Allah ya sake anshe ne yayi i'tikafi 10 na ƙarshe. Wannan shine abin da yake karantar da mu, i'tikafi ana yin shi da zaran an ce daren 20 ya shiga, kenan 10 ya shiga, wannan 10 ta ƙarshe ta shiga, mutun yana iya lazumtuwa a masallaci, mutun yana iya yayi kwana 1 ko yayi kwana 10 ko yayi kwana 9, abinda Allah ya riga ya kaddara za ya aiwatar na daga i'tikafi. Shine yake cewa tilka hududullah, wannan dokoki ne na Ubangiji, fala taqrabuha, kadda kusance su, kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati, haka Ubangiji yake bayyana muku ayoyin shi game da ku mutane, fala'allahum yattaquna, ko haka Ubangiji yake bayyana, ko haka Ubangiji, kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi, haka Ubangiji yake bayyana wa mutane ayoyin shi, la'allahum yattaquna, dan wannan mutanen su samu takawa, su jin tsoron shi Ubangiji. Sai idan muka leka wannan aya, abinda zamu iya fa'idan tuwa da shi shine rahama Ubangiji game da bayin shi, jin kai da tausayi da Ubangiji yake yi wa bayin shi, daga al'amarin ga yanda yake, amma dai kasancewar tausayi da Ubangiji yake mana, yake ce mana alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, Allah ya sani kuna ha'inta kawunanku, kun kasance kuna buƙatar iyallanku a wannan dare, amma dai dalilin haka, dalilin tausayin da Ubangiji yake yi muku, sai ya yanke wannan hukuncin, ko aka sarayar da wannan hukuncin, aka kawo hukunci wanda zai gyara dan adam, ya gyara al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka idan muka leka ayar, zan mu gani tana karantar da mu halaccin mutun ya more wa iyallan shi, kamar yadda Ubangiji ya bayyana mana hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, haka kuma iyallai sutura ne game da mijin su, haka su ma matan sutura ne game da, ko namijin sutura ne game da iyallan shi, su ma kuma matan sutura ne game da mijin su. Haka Ubangiji haka ya bayyana mana, kuma haka ne idan aka dauki rayuwa, ba inda mutun zai samu sutura in ba anan ba. Sannan idan muka leka zan mu gani Ubangiji yana tabbatar mana, idan ya kawo aya yana tabbatar mana da dalilin da ya sanya aka ta da wannan hukuncin, aka maida shi wani hukunci wanda yake mai sauki, ko kuma hukunci wanda yake mai tsanani zuwa mai sauki, kamar yadda yake bayyana mana hunna libasul lakum, ai dalilin da ya sanya muka dauke muku wannan hukuncin, muka rangwame, muka gafarta muku, muka karbi tubanku, shine dan wannan iyalin sun kasance sutura ne a gare ku, haka ku ma sutura ne a gare su, kuma wannan dalilin ha inta kaunan ku da kuke yi, Ubangiji sai ya tabbatar muku da abin da yake mai sauki, diddan ku taiku morewar rayuwarku. Haka idan muka leka ayar, zan mu gani tana karantar da mu lalle Allah tabbatin ilimi na Ubangiji, tunda Ubangiji yana cewa alimallahu annakum, Ubangiji ya riga ya sani, kaga Ubangiji yana da ilimi akan duk abinda bawa ya kasance yana aiwatarwa. Haka Ubangiji idan muka leka ayar, zan mu gani tana karantar da mu lalle tabbatin ba wani wanda yake karɓar tuba in ba Ubangiji ba, kamar yadda yake bayyana fataba alaikum, Ubangijin nan shine dama mai karɓar tuba, kuma ya karɓi tubanku, ya gafarta muku, ya muku afuwa akan abin da ku kasance kuna aikatawa. Wannan kuma kalubale ne ga mutumin da zai ringa cewa a'a in an ganshi an riga an gafarta wa kowa, ko manzo Allah ka gani ido da ido, ba wai shi yake nuna wa Ubangiji ya gafarta maka zunubanka ba. Nawa wanda suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma wutar jahannama ta kasance makoma a gare su, hasali ma a wutar jahannama ba can kasan wutar jahannama suke. Su Abdullahi bin Ubay bin Salula, su irin Musailama al-Kazzab, dukkan sun hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sun gana da manzo Allah, sun bayyana wa manzo Allah, sun yi imani da shi, amma dai kuma a cikin wutar jahannama, a can kasan wutar jahannama can ce makomarsu. Ka gani ba wai ganin wane ba, dan kaga wane sharifi ko dan kaga shehu wane ka ce a ai daga ganin din dai duk wanda yazo majalisin shi ya zamna, ko duk wanda ya ido da shi an riga ya an gafarta mai, wannan ƙarya ce, shirme ne, ba wani wanda yake gafartawa bawa in ba ubangiji ba ubangiji shi kadai ne yake karba huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyiati wa ya'lamu ma taf'aluna shine ubangijin da yake karban tuba daga gumbawa idan bawa idan ya nema ya gafarta mai zai gafarta mai shi kadai yake da wannan lamana ba wani wanda yake da wannan lamana hatta da manzanni ba wanda yake da wannan lamana da zai iya cewa na gafarta mun ku tafi abin da kuke so shi ma manzan Allah ubangiji ne ya bayyana mai yace mai ya gafarta mai li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar an gafarta maka abin da ya gabata da abin da zai zo dukkan su ka kai kai haka mutanen da suka aiwatar da yakin Badar aka suka halarci yakin Badar dukkan su ubangiji ya gafarta musu haka mutanen da aka yi bai'atul ridwani da su ubangijin su ya gafarta musu haka wannan duka dalilai gare mu a cikin alqur'ani lalle ubangijin su ya gafarta musu kuma bayan su ba wani wanda ya isa ya ce a wani na riga ina gafarta maka abinda kake kan shi wannan abu ne wanda bai yiwa ubangiji shine kadai yake karbar tuba kuma shi yake gafartawa bawa abinda ya aiwatar haka idan muka leka ayar zan mu gani tana karantar da mu lalle an ba wa mutum lamarin ya tahiyya sadu da iyallan shi sai abinda addini ya riga ya yi istisna'i ya kebance ya ce kaza ba a yi shi ba kamar misalin mutum ya sadu da iyallan shi lokacin ta baya ko kuma ya kasance lokacin da take cikin haila ko take cikin nifasi amma dai baya da haka ubangiji yake cewa fal'ana bashiruhunna an ba ku lamarin ku tayi ku sadu da iyallan ku a cikin wannan dararuka na watan ramadana haka ubangiji yake bayyana mana wabtagu ma kataballahu lakum muna iya fa'idantuwa karkashin wannan ayar ya kasance lokacin da mutum zai sadu da iyallan shi yana sa tsammanin samun iyali tare da iyallan shi ta sanya manzon mu tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya koya mana ladabi na zuwa wa iyallai yake cewa lokacin da ɗayan ku zai tsaya ku tsankanin ƙawuwan iyallan shi yace yayi wannan addu'a Allahumma jannibna shaytana wa jannib bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqta ya ubangiji ka kore mana shaytani a wannan mu'amalar tamu kuma ka kore mana shaytani daga cikin abin da zaka arzuta mu da shi in ka arzuta mu da shi wannan ita ce addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu kuma wanda yayi ta tabbas zai aiho da ko a lokacin da yaron nan za a same shi insha Allah ba shi ba taban aljannai wannan duka yana ɗaya daga cikin karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka idan muka leka ayar zan mu gani tana karantar da mu ubangiji yana bayyana mana akulu washrabu ku ci ku sha halaccin ka ci ka sha da zaran an ce maka rana ta riga ta fada hazzawa lokacin da alfajir zai keto wannan lokaci ne wanda bawa zai ci abinda ya ga dama daga cikin abinda ubangiji ya halatta mai ko ya halatta mai ya ci shi haka idan muka leka ayar zan mu gani tana karantar da mu madama an ce alfajir ya riga ya keto to mutum ko dan adam bai da hurumin ya ci wani abu ko kuma ya ci gaba da abin da yake aiwatarwa khasatan abin da ya shahi saduwa da iyali idan zaran an ce an tabbatar lokaci yayi to mutum ya tseda shi ne abu wanda yake mafi fadala haka idan muka leka ayar zan mu gani tana karantar da mu halaccin wanda yake mai janaba yana iya wayan gari ya dau azumin shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi yace ni ma ina wayan gari ina mai janaba yace lokaci sallah tana riskata ina halin mai janaba kuma ina mai azumi yace sannan in yi wanka sannan in tafi in yi sallah kenan wanda janaba ya kwanda janaba yana iya waya tashi yi sahur din shi har zuwa lokacin da alfajir zai shude kenan wannan ya huta daga lokacin ci da sha ko lokacin halattun duwan sa abubuwa yanzu ya shiga yinin azumi yana halin mai janaba sannan daga baya yi wankan shi kuma ya ci gaba da ibadar shi haka idan muka leka ayar zan mu gani tana karantar da mu wa'ansu hukumce-hukumce wanda malaman fiqh suka tafi a kansu wanda suke kawo hujja da su shine na farko halaccin ci da sha ga wanda halaccin ci da sha da saduwa da iyali a lokacin da mutum yake halin shakka kana tunanin a alfajir in da minti 55 yake ketawa kana kokonto 55 ne ko kuma 45 ne kana kokonto to 45 din ne ta zo ta huce kana halin mai ci ko kana halin mai sha ko kana halin saduwa da iyallanka to wannan kana da lamanin azaka huce da azuminka baka da wata matsala akan haka daga baya sai ya bayyana a gare ka minti 45 ne ai alfajirin yake ketawa azuminka yana nan daram dakam azuminka bai da wata matsala haka daga cikin mas'alar shine halaka ne mutun ya ci ya sha zuwa ketawa zuwa wannan ya ci da annahu yajuzu an ya'kula sa'im wa yashraba ila tulu'i ash-shamsi hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr halaka ne ga mai azumi ya ci ya sha hazzawa ketawa al-fajr kamar yanda wannan aya take bayyana mana hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr haka idan muka leka zan mu gani irin kuskure wanda muke yi so da yawa zaka ga mutun ya ce a shi jiran ladani yake yi ladani yayin kiran sallah amma wa'ansu daga cikin masu ilimi suke kawo hujja ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Bilal yana yin kiran sallah sai ya ce a ci a sha hassi wannan Abdullahi ibn Ummi Maktumin yayi kiran sallah wannan su a ruwancan lokacin mai iyarinsa shine kiran sallah kuma shi a ka'ida ta kiran sallah ba a sanya ladani sai an amuntu da shi sai al'umma sai ta amuntu da shi sannan ake sanya shi ladani hasali limami yana iya kasancewa ba adali ba yanzu yayi sallah ya tai amma dai ladani daga cikin sharadin shi wajibi ne sai ya kasance adali yanzu kuma yanzu kalla ma zaka samu wanda yake adali wanda zai tsaya biddab lokaci yana bugawa ya ce ya maka kiran sallah wani zai jinkirta wani kamun lokacin ya jinkir kinan in mutum in yana da wani mai iyari wani abin da zai ringa lissahin ketawa alfajir ko kuma ya wuce ya leka da idanuwan shi shine abin da yahi akan mutum ya ce a yana jira sai ladani yayi kiran sallah ladanin nan yana iya kuskurewa yana iyawa ya maka kiran sallah kamun lokacin yana iyawa ya jinkirta sai bayan lokacin shi ma dalilin wa ansu uzurukan shi kinan kada mu dauki ladani shine mai iyari a mulissa ha yaushe ne muke shan ruwa ko yaushe ne muke fada wannan alfajir da yake ketawa a wannan halin sai mu dauka sai mu wanda zaka samu wa ansu masallatayin suna gabatar duk da mas'ala ce wanda yake da sabani wurin malamai a kiran sallan farko ake as-salatu ko a kiran sallah na biyu ake as-salatu wannan zaka same shi a kiran sallah na farko zai muku salatu wani sai ya dauka a lokacin alfajirin ya riga ya keto wani kuma a kiran sallah na biyu za a dai ruda ka amma dai abin da yahi dacewa shine barantara yanzu irin ci gaban da aka samu mutun ya kasance yana da lokacin shi a hannun shi hasadan irin wannan lokaci zaka gani ko ina ana raba kalandiriye a kaza ne kalandiriye kuma wanda yake mai daidai shine wanda zaka same shi umuman in kai lissahi kai kidaya da irin na salula zaka samu da kai interval in minti 15 zuwa minti 20 tsankanin su to idan aka samu hakan to tabbas wannan shine wanda zai baka lamanin ketawa alfajir ko kuma ka huto ka kalli gabas kaga yaya yanayin alfajir din ya keto ko bai keto ba alfajir din shi ma kashi biyu ne da kai alfajir na ƙarya da kai alfajir wanda yake na gaskiya alfajir na ƙaryan zaka ganshi yayi wani hasken shi bai cika ba haske ba na gaskiya sai ka ganshi ya baje a sama daidai yanda kake ganin kamar in an ce shafaqil ahmar idan rana ta fada irin wannan jijijin da kake yi to shi kuma a lokacin ketawa shi idan duza zaka kalli a wannan gabas zaka gani wurin yayi haske dan lokaci ne dan kadan kuma yake ga ya bacci wannan shine ketawa alfajir kenan za mu sha hazzawa ketawa alfajir sannan mu cika azumin mu zuwa dare sannan daga cikin abubuwan da za mu iya fa'idantuwa da su ƙarƙashin wannan aya shine lalle alfajir na gaskiya shine al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr shine wannan alfajir na gaskiya ke tawo shi da shi zamu yi anwani da shi zamu yi aiki ba wai alfajir ba wanda yake na ƙarya ba haka idan muka leka zan mu gani wannan aya tana karantar da mu fadala ta rigaye wurin aiwatar da yin sahur kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana tasahharu fa inna fi suhuri baraka ku yi sahur saboda a cikin sahur da kuyi albarka ko ruwa ko dan dabino dai lakkan zaka dauka ka sanya to hakika da kuyi albarka a cikin shi kuma khasatan idan ka dauka a likitance ma ana bukatar ya kasance wa'ansu awuri a ce ka samu ko awa 12 ko kuma awa 11 da wani abu makuratatta kai huce awa 12 a ce cikin ka baka same wani abu ba to kai idan ka sanya wani abu tsankanin wannan lokacin zuwa lokacin da rana za ta fada kinan ka samu adadin awoyin da kake bukata a ce jikinka yayi resisting ya samu wani abu an sami wani abu wannan duka yana daya daga cikin abubuwa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana la yazalu an-nasu bi khairin ma'ajjabul fitra wa mutane ba za su kasance ba a cikin alkhairi ba matukar ba su gaggauta ba yin sahur din su ba ayu a wannan a wurin bude bakin su ba matukar sun gaggauta a wurin bude bakin su kaga bangaren sahur ga albarka kuma bangaren bude baki da zaran an ce ranar ta fada to ba za ku bushe ba a cikin alkhairi ba madama kuna gaggauta bude bakin ku wannan aya idan muka leka zamu gani tana karantar da mu abubuwa masu yawa wanda a cikin shi Ubangiji ya bayyana mana ayoyin shi wanda suke kauniya ash-shar'iyya kauniya da shar'iyya kamar yadda yake bayyana wa kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi haka Allah yake bayyana wa mutane ayoyin shi mutanen nan su ne duk abin da Ubangiji ya halitta ba don komai ba don mu tabbatar lalle wannan Ubangiji shine mafi cancanta abota tame kuma idan muka leka bangaren ayatul shar'iyya shine abin da Ubangiji ya sabkar mana daga wahayi wanda zai gyara mana rayuwar mu ya saita mana abin da idan muka aiwatar da shi za mu samu salama a rayuwar mu ta duniya mu samu salama a rayuwar mu ta gobe kiyama haka idan muka leka wannan aya zan mu gani lalle ilimi sababi ne na takawa ta Ubangiji in ka sani to tabbas zaka samu takawa ai duk abin da yake sa yake gadar man da rashin takawa shine rashin sanin wane ne Ubangijin namu kamar yanda yake bayyana wa tilka hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun ai wannan sune dokoki na Ubangiji kaga bai yiwuwa mu san dokokin Ubangiji in ba mu karance su ba yaya a ina Ubangiji ya tsaida mu me ya kamata mu me bai kamata mu ba wannan iyakoki ne na Ubangiji wanda Ubangiji ya shata bawa bai kamata ba ya ketara su ba ko bai kamata ba ma ya kusance su barantana ya ketara su saboda al'amari lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mana dan takaitaccen misali yake ce mana da kai abin da yake shubha da kai abin da bai da shubha a cikin shi abu wanda yake da shubha yake cewa fa manit taqashubhada faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi duk wanda ya nisanci duk abin da yake da shubha hakika ya kubuta da addinin shi ya kubuta da mutuncin shi sai yake baka misali akan shubha yace kan ra'i yar'a hawla al-hima yushku an yarta'a fihi kaman misali makiyayi ne sai ya kawo dabbobin shi bakin iyaka to dabban nan hankali gare ta ai kawo ko daga ya sake ta yayi sakaki mi za ta yi ketarawa za ta yi to haka shi ma dan adam in dai zai zo bakin iyakoki na Ubangiji ya tsaya to wannan zuciyar ba kashi bane ba gare ta ba tana iyawa ta ketara da haka mutun ya nisanci duk abin da yake da shubha kada mu take mu keta dokokin Ubangiji ko mu ketar iyakoki na Ubangiji idan mun yi haka to tabbas zamu hadu da hushin Ubangiji idan kuma mun kame kanmu to tabbas zamu samu takawa kenan sani akan ga abin da Ubangiji ya lazamta mana shi ma abu ne wanda zai gadar mana takawa ya gadar mana da jin tsoron Ubangiji ina tunanin za mu tsaya a nan insha Allah gobe sai mu dauki wata gaba kuma wadda take mai zaman kanta wadda za mu yi bayani a kanta insha Allah tsoron mu minti uku kenan inda akwai tambaya sai na da kuma
ina zo ne da kan bidin wannan mutum ya iya aiki da shi
sosai mutum yana iya amfani da shi saboda kusan kalandiriyan an yi tajriba an jarraba an same shi daidai yawa in ka dauki shine nake buga misali da irin kalandiriye wanda yake zawwa na internet wannan application wanda kake samu zaka samu zai baka tsakankanin wannan kalandiriyan da wancan zaka samu interval in wurin minti 15 zuwa 20 sabanin lokuta sai sanya duk lokacin da zaka yi amfani da shi to wannan alalace ka ƙara minti 15 inda hazzarcewa yake zuwa minti 20 kuma in kana so ka tabbatar shine ka kana iyawa daren yau sai ka leka sai ka liba ka gani mi kalandiriyan ka na salula ya bayyana maka ko mi wannan kalandiriyan ya bayyana maka sai ka sanya gabas in ka ringa lekawa inda kana iya bambance tsankanin alfajir na gaskiya da na ƙarya to idan
alfijir din na gaskiyar yahutu he ka leka ka gani a wani lokaci ne yahutu he ka tabbatar eh haka ne da 45 ne ko da 44 ne yahutu he ka gani ga hutar washi kuma ka gani ɗan mintuna nawa zai yi ya bace insha Allah. Abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mu iyayen mu da kakannin mu da malumman mu Allah sanya aljanna ita ce makoma su ita ce makoman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa da suke bara addu'a muna fatan ubangiji ya biya bukatun su ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuri'an mu albarka yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka yi wa sauran kwanukan mu albarka iyaye da amanna arziki da suka riga da malamma da suka riga mai gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya gafarta musu ya lullube kabarurkan su da rahama ya sanya aljanna ita ce makomar su. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.